sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 17 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka na ran gadi a nahiyar Afirka. Majalisar Dinkin Duniya na bayyanar da damuwa kan yadda ake cin zarafin bil'adama a Habasha. Gwamnatin Amurka za ta sayo kwayoyin maganin cutar COVID-19.
Kuma dalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rikicin cikin gida na jam'iyyar APC a jihar Kano na ci gaba da ruruwa. Tsohon gwamnan jihar Sanata Ibrahim Shekarau ya tofa albarkacin bakinsa game da batun. Ko da yake wasu na zargin sa da neman rusa jam'iyyar ta APC abinda sanatan ya masanta.
Wannan batu bai mana adalci ba. Ainihin da wani buri wanda ya san tarihi na ba wani buri na wani makami ko dukujira da nake sa a gaba ko a mutu ko a yi sam.
To muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa tsohon shugaban kasar Niger Alhaji Muhammad Usman ya danganta yanayin tabarbarewar tsaron da ake fama da shi a kasashen Sahel da abin da ya kira rashin shugabanci na gari a wata hira da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa a Niger. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa yau wanda Nasiru Adamu Elkaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bude ran gadi da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka tare da gargadin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya ga tsarin demokradiyya a duniya. Da yake jawabi a gaban wata kungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. A yau Laraba a birnin Nairobi na kasar Kenya. Blinken ya ce hatta da kasashe masu karfin demokradiyya kamar Kenya suna ƙara fuskantar barazanar yaɗa labaran ƙarya, cin hanci da rashawa, tashin hankalin siyasa da kuma cin zarafin masu zaɓe. Amurka ma bata tsira daga wannan ƙalubalen ba, Blinken ya faɗa yana mai nuni da cewar harin magoya bayan tsohon shugaban kasar na Amurka Donald Trump da suka kai ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu a wani yunkurin tilastawa 'yan Majalisar Dokokin kasar yin watsi da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. Mun ga irin hatsarin da demokradiyyar mu ke fuskanta. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya shaidawa mahalarta taron cewa yana son jin ra'ayoyinsu kan kalubalen demokradiyya da kuma jin ra'ayinsu kan yadda za a warware su da kuma yadda Amurka za ta taimaka ga wannan kokarin. A jiya Talata Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwar yawaitar kama mutane da ake yi a Habasha. Tun sa'ad da hukumomin kasar suka kafa dokar taɓaci a ranar 2 ga watan Nuwamba, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akasari waɗanda aka tsari a birnin na Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha da kuma Gondar, Bahar da kuma sauran wurare 'yan kabilar Tigray ne. A cewar rahoton akalla mutane 1,000 ne ake kyautata zaton an tsare su, inda wasu rahotanni suka nuna cewar adadin ya zarta haka, in ji mai magana da yawun hukumar Liz Trussell a wata ganawa da manema labarai a Geneva. Kamen dai ya faru ne tun bayan da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta ayyana dokar taɓaci makonni 2 da suka gabata lokacin da mayakan tawayen Tigray TPLF suka yi barazanar yin tattaki zuwa babban birnin kasar. Lauyoyi kuma sun ce an tsare dubban 'yan kabilar Tigray ba bisa ka'ida ba tun bayan samar da matakin wanda ya baiwa hukumomi damar tsare duk wanda ake zargi da goyon bayan 'yan ta'adda ba tare da izinin kotu ba. a cikin waɗanda aka kama tun lokacin da aka kafa dokar tabaci akwai ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da dama Secretary General na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya sake nana ta kiransa na gaggauta sakin ma'aikatan a cikin wata sanarwa da kakakinsa Stephane Dujarry ya fitar a yammacin jiya talata labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC
to madalla kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotannin mu rikicin cikin gida na jam'iyyar APC a jihar Kano wanda ya kai ga tsaga ta gida biyu na ci gaba da ruruwa inda a yanzu haka tsohon gwamnan jihar Senator Ibrahim Shekarau yace jahiltar ka'idoji da kundin mulkin jam'iyyar da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje yayi na ci gaba da jefa jam'iyyar cikin rudani a wata hira da wakilin muryar Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Kwari bayan wani taro da magoya bayansa suka yi a jiya talata Senator Shekarau ya musanta zargin ajandar rusa APC da ke yawo a kansa
inda zake fara kira akwai caucus wanda jam'iyya ta zana su ayi caucus din akwai misali ministoci na jam'iyya akwai mu senators akwai shugabannin majalisar jiha akwai shugabannin majalisar tarayya akwai wanda suke wato fitattu tsohon kaza cikin shekara biyun nan babu ran da aka kira mu ne aka zauna da mu aka rufe kofa cewon ga halin da jami'a take ciki ko mu ce gwamnati ta kace kai aka saba kai yadda gwamnatin take
amma your excellency menene matsalar ku ne da baya ga rashin kira din me kuke so a kira ku kuma a tattauna da ku
yanzu misali an zo za a congresses jam'iyyar ta kasa ta ba da umarni za a yi zabe na shugabannin jam'iyya a mazabu za a yi zabe na shugabannin jam'iyya kananan hukumomi za a yi a jiha kafin a zo a tafi kasa baki daya to ai muna da haƙƙi ga mu da shuran duk wani dan jam'iyya yadda gwamna yake da katifa ya ɗaya na jam'iyya haka kowane dan jam'iyya zaben nan na mazabu ba mu san me ake ba wanda ya sanar da mu haka ba kai na local government aka zo na state ma forms din nan su suka so suka yi sai wanda aka ga dama sai a aika ma ciki secretary a ciki treasurer amma ya akalla gwamna in yana da wata sha'awa tunda ya san ma muna mu ma ƴan talle ne me zai hana gwamna ya kira mu ce da Allah ina ganin in muka ba wani muna sha'awar mu ciyawa inda gyara zamu gyara ma sai mu fita mu ma mu yi talla
your excellency ka ce ku mika hoton ku uwar jam'iyya sai kuma aka ji kun yi zaben ku
ai mu abin da muka da mun ga musu kafin ma mu rubuta wannan ku ya mu riga ma mun sai forms mun sha fada ba yau ba jiya ba ba shekaran jiya ba wajen wata biyar shida mun sha zuwa mu kai kuka a wannan karan sai muka da to bari mu ma mu sai forms mu ji ni takara ne kamar nan ce da iya ta ce ai consensus su elders din nan ai su ne suke zama masu sasantawa ba ma sai gwamna ya shigo ba
yanzu ya sanance ta tabbata kun ja daga da bangaren gwamna kenan ga kuma yau ma taro da kai da na majalisar shura
ai na farko dai majalisar shura mu da mata nan ɗan shekara 10 muna yin shura amma kuma shura nan ai tana da alaka da siyasa abokan shawara ne na siyasa gwamnati da ya yi zaben ƙananan hukumomi ya ƙare amma dai zaben jam'iyya muna da haƙƙi shi sa muka ce mu ma mun yi zaɓe ya rage yanzu su wanda za su yi alƙalanci su kalli namu zaben su kalli nasu sannan a kira mu mai hujjojin mu bayar su ma mai hujjojin su ai bisa tsari in ka kai ƙara kotu wanda ka kai ƙara in yana son maslaha kotun yake zuwa sai ce da alkali ina son maslaha da ni da wanda ya kawo ni kara
fakar da akwai masu cewa fa abin nan da gwamna Shekarau yake ko sanata Shekarau akwai wani abu da wani buri da yake so cimma bayan abubuwan da wato yake ambata ko yake furtawa
wani wannan zato bai mana adalci ba ai ni ban da wani buri wanda ya san tarihi na ba wani buri na wani makami ko ta kujera da nake sa a gaba ko a mutu ko a yi sam ina faɗa wajen taron nan
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
yayin da babban birnin India ke lullube da hayaki mai guba hukumomi sun bada umurnin rufe masana'antu da suke haifar da zafi dake kusa da birnin na wani dan lokaci da kuma rufe makarantu da kwalejoji har sai illa ma sha Allah tare da sanya takunkumin aiki daga gida dan rage matakan gurbatar yanayi wanda ya tsanani da yawa a kwanaki a wannan watan wani kwamitin ma'aikatar kula da muhalli ta tarayya ya kuma haramta ayyukan gine-gine har zuwa ƙarshen mako tare da hana manyan motoci shiga birnin sai dai masu dauke da muhimman kayan bukata a zaman wani sashi na daukar matakan gaggawa masana muhalli sun yi nuni da cewar waɗannan matakan za su rage dan kadan ne kawai na matsalar gurbatar iska dake addabar New Delhi a lokacin hunturu Anumita Rachahuri babban daraktan bincike da bayar da shawarwari a cibiyar kimiyya da muhalli ta New Delhi ta ce aikin gaggawa ba abu ne da zai magance matsalar gurbatar yanayi nan take ba yana da tabbatar da cewar ba zai kara gurbatar yanayi ba amma ba zai tsabtace iskar ba hukuntan Turkiya sun kama wani dan kasuwa Samir Handal wanda ake zargi yana da hannu a kisan gilla da aka yi wa shugaban Haiti a watan Yuli a cewar ministan harkokin wajen Haiti Claude Joseph kamen na ranar litinin shine na baya-bayan nan da ake yi na kammala kamun waɗanda suka kashe Jovenel Moise a yayin da Haiti ke fama da rikicin siyasa karancin man fetur tashin hankalin kungiyoyi da yunwa na girgizar ƙasa na watan Agusta kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayyana da rahoton cewa kafar yada labaran Turkiya ta bayyana da rahoton cewar ana tsare da Handal a Istanbul bayan da jami'an kotu suka bayar da umarni na tsare shi har tsawon kwanaki 40 Handal wanda kafafen yada labarai da dama suka bayyana a matsayin dan kasar Haiti an kama shi ne bayan jirgin sa ya sauka a Istanbul a lokacin da yake sauka jirgin da ya iso daga Amurka zuwa Jordan Joseph ya wallafa a shafin sa na Twitter cewar ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya Mavlut Cavusoglu da yammacin litinin bayan kama Handal Joseph bai bayar da karin bayani ba game da ko Haiti za ta nemi a ta sake yar Handal
a gaida Yusuf Aliyu Haranga da ya karanto labaran duniya To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tsohon shugaban kasar Niger Alhaji Muhammad Usman ya danganta yanayin tabarbarewar tsaron da ake fama da shi a kasashen Sahel da abin da ya kira rashin shugabanci na gari inda fatali da doka ya zama ruwan dare a wajen mahukunta. Lamarin da a cewarsa shine ya tunzura akasarin matasa daukar makamai da sunan ta'addanci da fashi da makami da dai sauransu. A wata hira ta musamman da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa a Niger, tsohon shugaban na Niger ya ce muddin ana kin baiwa jama'a abin da suka zaba, ba mamaki a fuskanci tashin-tashin a can da nan, kwatankwacin abubuwan da ke faruwa a halin yanzu a nahiyar Afirka.
Rashin sai da gaskiya, kaman da gaskiya, ba su zabe idan jama'ar ƙasa ta taru. Aka gayyace ta ta zo ta jefa kuri'a ta zaɓi wanda za su yi jagorancinta ba sai da gaskiya an murɗa an ɗora wasu 'yan kare gashi waɗansu 'yan jekanayi ka wanda kuma ake murɗa su a ce musu yi nan su yi nan a ce musu yi nan ba tare da suna kulawa da ra'ayin jama'a ba da buƙatun jama'a wanda suka jefa kuri'a suka yi zaɓa kaga wani shine na ɗaya na biyu rishin jagoranci na gari wanda zai ba da damar huta kumya wanda zai ba da damar jama'ar kasar ta samu hanzarin yin aiki domin ta samu na kanta sai zaman to mutanen wayannan su da kansu sun san ba wani jama'a ta zaɓe su ba sai su rika wa wanda suka kama musu aka zaɓe su su suke bautawa ba jama'ar kasa ba to ya kake so a samu kwanciyar hankali mai dorewa idan an raka kadan wato rishin gaskiya da kawai da gaya maka ya sa jama'a su bujire shi wanda yake inko ya sabawa doka sau daya sau biyu sau uku kai tana kafeci a yau wannan ya kira shi ma sai ce to dokokin mu ma ba su sani ba sai bujire to sai aje da ta'addancin da kake ku sai aje da rishin kwanciyar hankali da zaman lafiya fashi da makami da sauransu saboda babu jagoranci na gari
ya kana yi
na yanzu in ka dauki nan kasar
shekara ke sai
shekara 11 yanzu yau kullum mu ne kuta wai Niger da duk kudin da muke da da duk dukiyar da muke da da duk girman kasar wannan ya zama to shekara 11 ya mu ne a baya to mutane an hankalin su bai tashi ne yi yanzu in abin ka samu ke diddigar mutanen da aka kashe ne sakamakon wannan ta'addanci a wanda a wani sun yi lissafi sun ce dubunnai ne da dubunnai cikin shekaru goma wannan to ita kuma ƙasa ai ba so ake a samu yawan mace-mace ba bisa ta'addanci bisa fashi da makami da sauransu a'a so ake a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan kuma za a same su ba sai ana kiyaye haƙƙin jama'a sai ana kamanta gaskiya
to ma sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
domin bare wada harbi tsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau
masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri kuma kusa da darasin karshe azanta da masanin tarihi Muhammad Ai Usman ya duba mana muhimmancin tarbiyya wajen gyara lamura a arewa inda makon jiya ya fara da batun tarbiyya a tsarin shugabancin demokradiya bayan nan dattijin ne ku sawaba Husaini Gariku zai yi mana fashin baki kan tasirin adalci a jagoranci inda shirin da ya gabata ya dauko batun cancantar shugaba ba tare da la'akari da inda ya fito ko kabilarsa da sauransu ba ku kasance da shirin arewa a yau
arewa zumun ta samu dusai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi
ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman
jaran mai sauki ne amma sai an cire kitsan zuciya tukunne yihu kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a yara sai an gyara jam'iyyun siyasa misali a ɗauki manufofinsu da ake dunsu tun da demokradiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya tilo tsarin da ake bi a duniya sannan kuma mun ga ƙasashe da yawa da suka amfani da ita to idan aka gyara jam'iyyu ya zama jam'iyya tana da manufofinta masu kyau kuma akan kafarta take tsaye shugaban jam'iyya shine shugaban jam'iyya zai dauki sandarsa ya kwala gwamna ya kwala dan majalisa ya kwala shugaban karamar hukuma da kansila ya gaya wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya faɗa shi za a yi shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani to idan jam'iyya ta kafa gwamnati ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba wayannan manufofi nata akan su ya kamata ta tafi da su za ta ilmantar da mutane mun gani a India idan ta kafa gwamnati da wannan power da take da ita ta gwamnati da ita za ta ci gaba da wannan za ta gyara bangaren addini domin sai kai maganin wayannan malaman wanda su mutane da suke tara suke saurara su yawan mutanenka yawan jarinka dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen Larabawa wanda zai zama ba za ka fara da awa islamiyya ba sai ka samu cikakken horo kamar yadda kaga aikin jarida ba za ka fito kai magana ka gaya mutane halin da ake ciki ba sai ka samu cikakken horo horon farsa harshe to a bangaren addini sai ka samu cikakken ilimi na addini sannan sai ka san falsafa wato zurfin irin tunanin al'ummarka da tarihin al'ummarka da adabinta da yadda suke tunani da tarihin yadda addinin musulunci ya shigo musu da kuma yadda suke kallon al'amuran addinance ka gani sannan kuma ka dauka ka auna shi da hakikanin abinda addinin ya karantar na alkur'ani da sunna haka za haka bangaren addinin Kirista ya kamata a yi haka kuma ya kamata a shigo to daga nan ne idan ka gyara butun ilimi jam'iyya ta ilmantar da ƴaƴanta ko ci jam'iyya sannan ta dauki a dauki wata wani tsari na yaki da rashin da irin wanda Buhari lokacin yana shugaban kasa na mulkin soja a kowace jam'iyya a fidda wannan sannan ka yaki wato madugu madugu na kwaya domin duk wannan abin da yake faruwa da tasirin kwaya idan ka yaki madugun madugun makwaya wanda suke kawo kwaya suke safararta ka gani ba masu shanta ba to ka riga ka kashe wato ka dauki dutse ɗaya ne ka ji sun tsaye biyu domin za ka kashe ta'addanci za ka kashe satan mutane za ka kashe mutum ya shige ya kashe matarsa ko ya kashe ɗansa za a samu daidaito a aure da sauransu amma matukar ana akwai tasirin shaye-shaye da kwaya a cikin al'umma ba za ta taba sintuwa ba dan ba ilimin da za ka dora a dan kwaya mun ga waɗanda professors ne suna shan kwaya ba ta kai su ba mun ga doctors mun ga wanda suke da degree mun ga waɗanda ba su da makaratun dubbatan ba su kai labari ba a rayuwa to sai ka yaki yan kwaya da dillananta
wato a ƙarshe gaba ɗaya akwai tarihin da ake bayarwa lokacin zamanin jamhuriya ta farko wato lokacin su sardauna su ta fara balewa su nan da su kai mama mu dawo arewa lokacin an ba da labarin ba bambanci tsakanin manyan yan bokun kirista da musulmi a arewa amma yanzu kuma al'amarin kusan ba haka yake ba yanzu za a nemi wani abu sai an duba kai nuna bambancin addini ko kabilanci da sauransu to shi kuma wannan ya za a yi dai
to ai a wancan lokaci Malam Nasir da kake magana ba bambanci dama me ake kira shugabanci an gina shugabanci akan adalci ne
dakatar anan masanin tarihi Dattijo Husaini Gariko shigo kai mana fashin baki kan cancanta
ai ne maka magana demokradiya a cikin demokradiya akwai gun da ake cewa ai karba karba akwai da a tsarin mulki na kasa akwai karba karba ai ba mu gane karba karba a mulki a kasa waye dace wa zai iya waye yake tausayi ko a ina yake ko musulmi ne ko kirista ne ko ma baki da addini in dai na kirki ne domin Allah yana rike wa yana bai mutum mulki ya jaye tafiya da kansa ko da kafiri ne in yana da adalci kuma idan mutumin da ba musulmi musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki Allah ubangiji yana jarrabarsa shi ma ba zai bashe ba saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokradiyya cikakke shi ne a bar mutane su fito su zaɓi wanda suke so a shugabance su a kowane fati kuma sannan ai ga barna ma da ake yanzu ba gashi ba an zo da dabara ana ce a yi kwamishinonin local government a na jihohi na zaɓe kwamishinan zaɓe na jiha kana ganin an yi zaɓe wata wani jama'iyyar tana samun ko ƙuri'a daya tana saballe ta samu kamsila in an yi mamurda ake yi to kaga inda aiki yan majalisa suka zo da yanzu an soke wannan dokar maganar a yi zaɓe a ce ga kwamishinan zaɓe a jiha babu yi kwamishinan zaɓe shugaban hukumar zaɓe na ƙasa shi ne kwamishinan sai zai naɗa wakilansa su tafi kowace jiha a gudanar da zaɓe bisa demokuraɗiyya in aka dawo da wannan to ina tabbatar maka za a samu dama-dama na ƙorafin mutane yanzu kuma nan gaba ya za ka yi ka zo ka ce min zan shiga takarar primary election na shugaban jam'iyya ko na mazaɓa ko na local government kuma ka je ka ce ka nemi alhamra a bar wa'annan su wuce kuma a bar su su wuce kuma in zo in yi ka me yasa aka ce Fir'auna sai a daɗe da ransa idan yadda yake so to kenan su ma sun koma sun Fir'auna din sai abin suke so za a yi ba za a gyara a yi demokuraɗiyya abin da Allah ya ce a yi ba a zaɓi mutane kujera farin jinin su ya kai su in ba a koma wannan ba babu talakan zai ƙara amfanar wani mulki a ƙasar nan gwamna ne ya kawo ni sai abin da gwamna yake so zan yi gwamna ya shugaban ƙasa ne ya kawo ni sai abin da shugaban ƙasa yake so zan yi ina ka taba ganin yanzu an gun dan siyasa ya dauko ruwansa a Jallo ya zo Abuja saboda ya zo ya yi wa jama'iyya bauta zai samu dan kasan da zai samu sai ka zo kai ta zama ka gaji ka tafi wa zai baka wani abu ba siyasa kake ba ko ma kokarin shagali kake yi dole a jefar ka a tafi saboda me saboda za a koma a samu na kasa da kai a siyasa naira 10 naira 1,500 saboda haka kai din duk kwazan ka da komai ba ta kai ake ba to talakawan ya kamata su sani an ce lalle gargadi idan kunne ya ji to jiki ya tsira talakawa su yi ga hankalin su ba maganar a'a daga kudu nake so a yi ko daga arewa a'a waye ya cancanta waye zai iya waye yake da tawaru mu koma ga Allah kuma mu roke shi yanda ake mulkin nan idan ba sa kuskure ake yi ko kuma wayansu da suke bata mulkin Allah ubangiji ka canja mana abubuwan nan mu samu gyara idan wayannan abubuwan da yake ake yi ba wai kuskure bane a bisa ganganci ne ba kaddara bace Allah ubangiji ya nema mana mafita wayannan su ne abubuwan da talaka za su dinga yi mu yi addu'a Allah ya kawo mana zaba mana abin da yafi alheri akan mu ba mu abin da muke so ba annabi ya ce yawan abin da kuke so ba shine alheri a gare ku ba yawan abin da kuke yi shine mafi alheri a gare ku to ya kamata a ce talakawan Najeriya su kallaci wayannan matasan da suka taso wanda suke sa wannan majusawa su fito su yi ihu ana zazzaga ido ana fada wai za a yi fada akan zabi to su yi hankali wallahi nan gaba talakan kasan nan ina tabbatar maka gonar zai noma masa yarsa domin yan jari fujja sun yi kuro jejin su suke sayewa komai su ake baiwa komai su za su kwasa to talaka kai bari mu ga abin da ka dogara da shi noman da kake ma za a kwace gun noma abin da ba za a iya kwace maka ba kawai ruwan sama to mun su ma ba su suke ba da su ne sai su tai sai ba za a yi ba sai yayin su ne za a yi su sha
Alhaji Hussein karshe gaba daya na san ka kawo maganar yan jari fujja kare yau mutane bayani su yadda za su yin sun ga dan dadin sun kirga dan jari hujja ko gwamnati ne ko a wani office ne za a yi a gane shi
ganan ne ai yanzu misali dan jari hujja ba ganan ne bane yanzu mu samu mu dauka wanda suka zo suke cikin gwamnati suke almundana suke kwatar kudi ake diban kudi suke diba duk da an tara sata amma satar ba ta taru ba ba dan jari hujja bane
ba sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali kai da shirin kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
to salatai sai ka kujin mutu dan ku jara kasar ku da gaskiya
to a gaida Nasiru Adamu Ali hikaya yanzu kuma bari mu karanta muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
yau za mu fara ne da ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa mun zabe su muna dariya gashi suna mulki muna kuka gaskiya mu dai an yi mana bazata amma babu komai tunda dai akwai ranar yin bayani dalla-dalla ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Ahmad Mai Kwano Bajoga da kuma Salim Muhammad Isa Bajoga masu cewa taron da ke gudana na matan Afirka a Niger domin nemo wa matan mafita kan kalubalen da matan ke fuskanta na yin ciki a makarantun boko da yin musu auren wuri muna fatan taron ya zamo silar kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suke fuskanta Siko Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa cewa yake salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka Haƙiƙa kisan kiyashi da ƴan bindiga ke yi wa al'ummar jihar Zamfara abin damuwa ne da sosarai kuma abin takaici a ɗaya ɓangaren ƴan sa kai na yi wa al'ummar da basu ji basu gani ba kisan babu gaira babu dalili da fatan gwamnatin jihar Zamfara za ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan matsalar wadda ke bazuwa kamar wutar daji a jihar.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bude rangadin da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka tare da gargadin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya a tsarin demokradiyya ta duniya A jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana da damuwa da yawaitar kama mutane da ake yi a Habasha tun sa'ad da hukumomin kasar suka kafa dokar taɓaci a ranar 2 ga watan Nuwamba. Kana an ji cewar kafofin yaɗa labarai sun ce gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden na shirin kashe dala biliyan 5 don siyan sabon gwajin maganin kamfanin Pfizer da aka kirkira don maganin cutar COVID-19 wanda zai iya magani ga masu cutar kusan miliyan 10. Haka zalika an ruwaito yayin da babban birnin India ke lullube da hayaki mai guba. Hukumomi sun ba da umarnin rufe masana'antu masu haifar da zafin da suke kusa da babban birnin kasar.
Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.